بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك انوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا سافيا تجمع يو sha tara ne ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda kuma ya dace da 29 ga watan uku hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na miyati dake nan unguwar Bolari nan cikin garin Gombe a fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kara wa wannan gari namu albarka dan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 32 cikin wannan sura mai albarka suratul qamar yau za mu tashi a farkon aya ta 33 kafin haka akwai tambayoyi kamar haka wannan tana tambaya ne game da mace wacce ta samu tsarki a cikin azumi da rana shin za ta ci gaba da cin abinci ne ko za ta kame bakinta duk mutumin da baya azumi saboda wani dalili kaman wacce ta samu tsarki da rana ko da yamma ko matafiyi wanda ya aje azumi saboda halin tafiya ya taso daga Kaduna zuwa Gombe misali baya azumi ya iso Gombe bayan azhar ko kafin la'asar ya halatta mutum ya ci abinci an fahimci wannan abin da kyau dan ka kame bakin to me ka kama na yawa ana fada ne kawai saboda wai girmama watan a tunda ka riga baka azumi sunanka baka azumi ko ka kame bakin ma babu lada kar ka zauna kana jin kishirwa da yunwa wai kai ba za ka ci abinci ba while ko baka azumi it make no sense ina fata an gane abinda kawai wasu suke cewa kar ka ci abincin a gaban mutane saboda wani sai muna na maka zato an gane ko amma kaman mace a cikin gida ai ta kaga wannan ba zai shafe ta ba amma kaman namiji ne dan baka azumi saboda kai tafiya ko wani abu to ba zai yu mutun ya zo alayin su ya dinga cin abinci ba wannan kan kuskure ne an fi so ya ci abincin ba tare da mutane suna ganin shi ba saboda alfarman watan ka kuma kaucewa zargin mutane wannan da shine hukuncin insha Allah babu laifi ta ci abinci babu laifi ta sha abin sha babu laifi insha Allah sauna tana tambaya tace mahaifiyarsu ce ba ta da lafiya ba ta yi azumi ba na waɗansu kwanaki da yawa kuma Allah ya karɓi rayuwanta kusa jiya mun yi magana kan wannan ko jiya ne ko Malam Usman shekaran jiya ko na'am muka ce game da mutumin da ya samu jinya cikin Ramadan sai zanto bai tashi ba ya rasu imma ya rasu a cikin azumin ko har bayan sallah ya bai da lafiya ya rasu dai bai samu lafiya ba muka ce babu azumi a kan shi saboda azumin ya same shi a cikin halin rashin lafiya ba za a rama mishi ba muka ce amma mutumin da ake bin shi azumi wannan ya zama wajibi magadan shi su rama mishi azumi in ya samu lafiya kafin ya rasu amma bai rama ba ya rasu kenan ko kuma wani dai abu makamancin wannan hatta mace misali wacce ta sha azumi saboda wani dalili sai zanto ta rasu kafin tarama wannan azumin ana binta ya zama wajibi akan magadanta su rama mata ina fata an gane duk azumin da ake bin mutum ko na Ramadan ko na kafara ko na bakance duk waɗannan azumin in mutum ya rasu ana rama mishi mun kawo hadisi akan shekaran jiya amma ita wannan rashin lafiyar natan rashin lafiya ne ta bin hankali ta dan samu tabin hankali yanda bata ma san me take ba ko da an ce ta azumi in ta dauka ma da ran za ta yi karyawa saboda rashin lafiya ne na tabin hankali to ta rasu kuma ta sha wasu azumin muka da yawa to yaya matsayin wannan azumi ba za a rama mata ba saboda daga cikin sharuɗan azumi kafin ya hau kanka akwai hankali ina fata an gane mutumin da bashi da hankali babu azumi akan shi babu ma ibada gaba daya akan shi babu sallah ba azumi ba komai dan bashi da hankali ina fata an gane shari'ar musulunci annabi ya faɗa cikin hadisi cewa rufi alqalamu an salasin an dauki alqalami akan mutane uku ba a rubuta mishi zunubi daga ciki annabi ya ce anil majnun hatta yafika da mahaukaci ya sai ya samu hankali to duk wanda bai da hankali babu shari'a akan shi annabi ya ce wa anin na'im subhanallah da kuma anna'im wanda ke mai bacci da kuma yaro wanda bai balaga ba duk waɗannan babu azumi ko sallah akan su saboda haka ita ma wannan mahaifiyar taku Allah ya jikanta da rahama babu azumi akan ta insha Allah na'am yana tambaya game da waɗanda suka samu taɓin hankali saboda shaye-shaye kun san akwai irin wannan ko mutum ya zare saboda shaye-shaye malami suka ce to me hukuncin wannan mutum to malami suka ce hukuncin sa shine a yana na hukuncin shi na mahaukaci an gane ko a wannan halin da yake na wannan haukan da shaye-shaye ta sa shi lalle shari'a ta dauke masa ibada dan ko yayi ma Allah ba zai karba ba kuma Allah kuma zai kama shi da laifin shi ya sabbaba kan shi haukan kuma ta hanyar haramu wannan laifin yana nan mai zaman kanshi ba za a yafe mishi ba to sai malami suka ce wato shi wannan yana cikin matsala ne guda biyu ga ya samu matsalan taɓin hankali wanda kuma za a tuhume shi shi ya haukata kanshi wannan laifin yana nan kuma ga laifin rashin ibada da baya yi wanda kuma duk shi ya sabbaba wa kanshi ina fata an gane ya sha bamban da hauka na jarrabawa da Allah ya dora mutu rashin lafiya na taɓin hankali ko makamancin haka a takaice malami ne shi ne dangane da wanda ya samu taɓin hankali na shaye-shaye shi matsalar shi tana da girma abinda malami suka ce kenan yana nan Allah zai kama shi da laifin ya afka cikin kaba'irin da dama asali Allah ya hana kuma ya aikata kuma ya zo samu taɓin hankali to tambayan anan shi ne to yanzu shi irin wannan mahaukacin na shaye-shaye in ya mutu a ya sauran ibadojin da ya bari malamai suka ce wannan hukuncin tsakanin shi ne da Allah Allah ya kiyaye sai masu neman addu'a guda biyu ɗaya tana roƙon Allah ya shirye musu da ƴaƴansu Allah ya shirye mana da zuri'ar mu gaba ɗaya sannan kamar nan suna ɗauka hankalin mu suna hira akwai magana anan Allah su dan taimaka su shiru laspikan ne ba sa yi ba ok na'am amma da muka fara kaman yana yi ko da muka fara kaman suna yi ba sa yi ok nawa je ne ke shiga to sun ce yau sai dai ayi hakuri speak amplifier da ke bawa cikin masallaci an dauke ta zuwa gyara sai dai nawa je ne zai na shigo mana Allah sa dai kuna ji ana ji ko wai nan waɗanda suke kusa da ni ma ba sa ji subhanallah haka za mu yi sallar juma'a yau an ce da Allah ku yi haƙuri yau sallan juma'a ma haka za a yi to sai wannan kuma tambaya ta biyu ta ce tana buƙatar a sa su addu'a mahaifinsu ana zuwa neman aurensu amma mahaifin ya ƙi yarda sai ya ce wai lokaci bai yi ba su kuma sun san lokaci ya yi ta ce to tana buƙatar a sa su addu'a game da shi mahaifin nasu kuma matsalan gashi har su hudu ne su hudu kuma duk sun kai aure to kaga kafin la ya zo kanta akwai matsala kenan ko ba haka ba tunda an fito ya ce lokaci bai yi ba an zo kuma daga cikin abin da ta ce shi ne mahaifin nasu yana tashi yana sallah cikin dare za ka ga yana ta sallah cikin dare to ko yana ta addu'a ne akan lokaci bai yi ba ba a sani ba a takaice dai suna buƙatar addu'a to na farko shi wannan mahaifin naku irin waɗannan yawancin shawaran da nake ba su idan ya zanto yara sun girma kuma suna buƙatar aure mahaifi ya ƙi gaskiya a kai shi ƙara wurin manyan shi ko iyayen shi ko yayun shi ko kawunan shi ko baffanin shi ina fata an gane yawwa ko wani malamin da yake ganin mutuncin shi za ka samu yana da malami ko ahlus sunna ne ko dan dariƙa ne in akwai wani malamin da kun san malamin sa ne to aje a same shi a masa bayani to fa dalibin kan nan ga matsalan da yake da shi yayin shi suna son aure kuma ga manema suna fitowa yana koran su kuma koran ma wai lokaci bai yi ba to yaushe lokacin zai yi wannan ba karamin matsala bane ba akwai irin waɗannan iyayen an gane ko akwai wanda ya hana yayin shi aure wajen guda uku yasa shar'i duhe sun yi digiri aka yi ta rikici da shi kuma dan wahala ko primary school bai ba kun gane wannan abin da kyau ina ma laifin ka ce a fito neman nasu a mijin ya bari su ƙara su karatun ana wannan ai ko ba haka ba amma shi ba za su yi auren ba ne gaba ɗaya sai sun yi digiri sun yi NYSC ka kaga wannan duk abin da suke wallahi sai Allah ya kama shi da laifi duk abin da suke na sabawa Allah yana da kamisho a ciki amma saboda tsabar yahudanci da kuma jahilci shi gon ƴaƴan nasa su aikata alfasha a waje su yi digiri yafi masa to kaga wannan ya sauka a layi gaba daya Allah ta'ala ya sauke ko wani miji ne so aure bai kamata a hana shi ba balle mace ita ce gaskiyar magana a ci gaba da addu'a kuma na bada shawaran ku kai shi wurin waɗanda suke gaba da shi ko malamin shi ko kuma iyayen shi ko yayu ko makamancin haka in aka yi sa insha Allahu sai lokacin yayi ta dalilin su ko amma yanzu da kuna dan ji ko na'am yawwa sai ayi hakuri za mu tashi a farkon aya ta 33 ko na'am ya Allah yake
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kazzabat qaum lutin bin nuhur inna arsalna alayhim haasiban illa ala lut najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar
ubangiji subhanahu wa ta'ala ila barin tsara da nakan ya zama guda biyu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kazzabat qaumu lutin bin nuzur haƙiƙa mutanen annabi lut sun ƙareta manzanni sun karyata an-nuzur bi ma'ana an-nuzur yana zuwa a jam'i na nadhir. Idan an ce an-nadhir shine mai gargadi, mai gargadi kuma shine manzo, bi ma'ana shine annabi. Da mutane annabi Lut sun karyata an-nuzur manzannin da Allah ya aika musu, suka ki imani da su kuma suka ce makaryata ne. Anan kaga Allah ya aika musu annabi guda ɗaya ne da basu imani da shi ba, sai Allah yake sun karyata manzanni. Saboda ka'ida a musulunci, idan ka karyata annabi guda ɗaya kamar ka karyata gaba ɗaya ne. Ka'idar musulunci shine annabawan da Allah ya turo gaba ɗayan su sai ka imani da su kafin ka zama cikakken musulmi. Shi yasa wani malami yake cewa idan Allah ya ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya yi imani da annabi Musa, sai ce musulmai za su shiga, don sun imani da annabi Musa kuma labarin shi ya zo cikin alkur'ani mai girma. Idan Allah ya ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya yi imani da annabcin annabi Isa, ta a wannan lokacin Yahudawa ba za su shiga ba, don sun Yahudawa ba su yarda da annabi Isa ba. A cikin aƙidar Yahudawa annabi Isa ma suna cewa ɗan zina ne ma, ta ƙarewar rashin mutunci kenan. Nana Maryam ta je ne ta yi zina ta aiki annabi Isa, duk inda ba Yahudi yake bai yarda da annabi Isa ba. Shi yasa jahilan kiristocin Najeriya, saboda jahilci da kuma ƙauyanci, sun ɗauka Isra'ila ‘yan uwansu ne. Su kuwa Isra'ila Yahudawa ne. Annabi Isan da kuka yi imani da shi, su da shi da banza a wurinsu da ɗaya ne. Duk ba Yahudan Isra'ila bai yarda da annabi Isa ba. Duk inda ba Yahudi yake a duniya da annabi Isa da wanda yake shashasha akan titi, duk ɗaya ne a wurin shi. To shi yasa musulmai da suka karrama annabi Isa suka ce annabi ne daga cikin manyan annabawa, sun fi kusa da ku akan Yahudawa. Tunda ƙa'ida ƙida ta musulmai da ka zagi annabi Isa ka zama kafiri. Ina fata an gane. Sai ce to musulmai suna shiga aljanna idan Allah ya ce ba mai shiga sai wanda ya imani da annabi Isa. Idan kuma Allah ya ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to ba mai shiga sai musulmai kadai, saboda Yahudawa da Nasara ba su yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Wannan sai nuna cewa shi addinin musulunci shi addini ne wanda ya hada komai, duk annabawa sai ka imani da su. Shi yasa Allah ce kadzabar qaumu lutin bin nuzur, mutanen annabi Lut sun kareta annabawa. Saboda kareta annabi Lut din kadai kareta annabawa ne gaba daya. Allah sai ce inna arsalna alaihim hasiban, hakika mu in ji Allah mun aiko musu da hasiban. Hasiban ita ce iska wacce take dauke da duwatsu. A ce iska na kadawa kuma tana dauke da duwatsu. Kaga wannan ba karamin masifa bane ba. Ga ta iska ne mai kadawa da karfi kuma cikin ta akwai duwatsu wanda ainihin suke kaman dukan mutane. Da Allah ya tashi halakar da su, ya aika musu da iska wacce take dauke da duwatsu kafin kuma a dauke su a kifar da su. Allah ce illa ala lutin, sai fa kadai iyalan annabi Lut su kadai ne ba mu halakar da su ba. Nan da aka ce ala lutin ya shafi duk wanda ya imani da annabi Lut. An fahimci wannan abin da kyau, domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana lissafa mu a matsayin iyalan shi. An gane ko? Iyalan annabi kala biyu ne. Akwai iyalan shi a matakin fari da matan shi, ko matan shi da ƴaƴan shi, sannan kuma da ainihin dangin shi waɗanda suka musulunta. Da ko kuma a ce iyalan shi wanda suka imani da shi gaba ɗaya. Shi yasa lokacin sallar layya annabi ya kawo raguna guda biyu ya yanka, sai ya ce ragon nan guda ɗaya nashi ne da shi da iyalan gidan shi. Ina fata an gane. Sai ya ce ɗaya kuma na duk wanda ya imani da shi ne bai yi layya ba har tashin kiyama sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malamai suka ce duk mutumin da bai yi layya ba saboda bashi da shi, to annabi ya masa yanka, kuma Allah zai bashi ladan layya. Allahumma amin. Kaga musulunci da sauki kenan. Shi Allah so yake a karin kowa alone, kowa a yi da shi. Ke sa annabi ya ce ya yanka wannan ragon ga duk wanda ya imani da shi bai da kuɗin layya har tashin kiyama. to shine aka ce illa ala lutin sai fa iyala annabi lut wadanda suka yi imani da shi su kadai ne wannan azaban ba ta shafe su ba ta karatun yau akwai wahala sa daga murya na nake har na gaji najjainahum bisaharin najjainahum mu ainihin kubutar da su mun tsiratar da su bisaharin lokacin asuba bi ma'ana Allah ya ce da su a lokacin asuba lokacin sahur annabi lut ya dabbi duk mutanen shi fita da su waje duk wanda ya imani da annabi lut aka ce su taru da asuba su fita daga cikin wannan birnin da za a halakar da birnin gaba daya shine najjainahum mun tsiratar da su mun kubutar da su bisaharin lokacin asuba Allah sai ya ce ni'matan min indina wannan ni'ima ce daga wurin mu ma'ana kubutar da su da muka yi sallakar da su da muka yi da bamu halakar da su ba ni'matan min indina wannan kan ni'ima ce min indina daga wurin mu Allah ce kazalika najzi man shakar kamar haka ne muke sakamako man shakar ga duk wanda ya gode wa Allah subhanahu wataala ashkur anan ana nufin wanda yake kyawun aiki an gane ko shine ma'anar kazalika najzi man shakar shi yasa Allah ke cewa imalu ala dawud shukura wa qalilun min ibadiy ash-shakur ashkur yana zuwa da ma'anar aiki na gari to Allah yake cewa ni'matan min indina wannan ni'ima ce daga wurin mu na tsiratar da annabi lut da mutanen shi wanda suka imani da shi kazalika najzi man shakar kaman haka muke saka wa duk wanda ya imani duk wanda ya aiki na gari na yayi noman to yanzu ana ji ko in ji mallam Usman fa amma yace kowa yana ji yanzu da Allah yace kazalika najzi man shakar kaman haka muke sakamako ga duk wanda ya kyautata aiki wannan ke nuna cewa idan mutum ya imani da Allah subhanahu wataala yayi aiki nagari to duk wani fitina da zai zo Allah zai tsiratar da shi ina fata an gane shine ma'anar kazalika najzi man shakar sai Allah ya ce ni
wala qad anzarahu baqashatana fatamaru bin nubu wala qad rawadu an ضيفي فقمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
وبنجي سبحانه وتعالى يكي تشوى ولقد أنذرهم بطشتنا حقيقة النبي لوط يا عينهم رازنا الدموتا ننشي بطشتنا كامو قدم كرمو يا مسجر قدياتي فكجي صورهم الله wannan aikin da kuke na alfasha Allah idan ya damke ku zai muku damka mummuna damka wacce za ta halaka ku shine walaqad anzarahum haqiqa ya razanar da su batashatana kamun mu inji Allah fatamaru ke suka yi jayayya bin nuzur da wannan gargadin da ya musu suka ce da Allah ku rabu da shi ƙarya ne ba abin da zai same mu shine ma'anar fatamaru ke suka yi jayayya suka yi musu bin nuzur da gargadin da ya musu Allah ce wala qad rawaduhu an dayfihi ana cikin wannan hali yana ta fama da su wajen musu wa'azi yay bakin mala'iku suka kawo masa ziyara to matarsa dama tana cikin mai taimaka alfasha a garin sai tayi sauri ta aika a sanar da mutanen garin nan fa ga wasu baki kyawawa sun kawo annabi lut ziyara wasu fararen larabawa suka taru ta saho gidan shine walaqad rawaduhu an dayfihi haqiqa sun nemi annabi lut ya ba su daman su yi alfasha da bakin da suka zo wurin shi shine rawaduhu ina fata an gane an dayfihi dangane da bakin shi annabi lut ya kulle kofar gida ya dinga musu magiya yana ku yi hakuri wala tukhzuni fi dayfi kar ku kunyata ni a cikin bakina, nayi baki dan Allah ku rufa min asiri, kar ku ainihin musu rashin mutunci. Suka ce ba abin da ya dame su sai sun kai ga bukatansu. Yace ha'ula'i banatihunna atahharu lakum, ga nan mata a gari, me yasa ba za ku neme su ba sai maza? Ya dinga musu majiya, yana alaysa minkum rajulun rashid, shin a cikin ku kan babu wani mutum mai hankali ne wanda zai nuna muku abin nan da kuke ba daidai bane ba? Suka ce wa innaka la ta'lamu ma nurid, ka san abin da muke bukata kuma sai mun kai gare shi. Ana cikin wannan halin sai ga malaika jibril ya bayyana mishi, yace kyale su atake fata masna ayunuhum, aka shafe idanunsu. Al-Imam Ibn Kasir yace malaika jibril taron nasu gaba daya na su waɗannan mabarnatan ya buge su da fuka-fukin shi guda daya gaba daya suka makanci. Sai da duk wanda ke kofar gidan ya zama kawo, da wanda ke bayan gida, da wanda ke kokarin haura katanga, fuka-fukin malaika jibril guda daya ya haka da shi kawai gaba daya suka makanci. Shine fata masna ayunuhum, sai muka shafe ganin su. Haka suka koma suna magiya suna roƙon Annabi Lut, a bude mana idan mu mun haƙura. Dan adam kenan ko? Suka dinga mishi magiya, Allah ce ka rabu da su. Haka suka kasance. Shi yasa a lokacin da Annabi Lut ya fita da iyalan shi a cikin dare ba wanda ya ganshi, so sun riga sun makance. Allah ya makantar da su. Allah ce fazuqu azabi, aka ce da su ku dandani azabata wa nuzur, da kuma gargadin da namu wanda ba ku dauka ba. A cikin dare malaika jibril ya daga wannan garin ya kifar da shi. Shine Allah ce walqas sabbahum bukratan azabun, hakika azaba ya musu sammako da asuba mustaqir, azaban da yake matabbaci, wanda ma'ana babu makawa sai ya faru, ba abin da zai kawo da su daga wannan azaba. Allah ya riga ya yi fushi. Falam ma'asafuna intaqamna minhu, Allah ta lokacin da suka kusata mu suka samu kai fushi, sai mu dauki fansa akan su. Allah dauki mummunan hukunci a duk lokacin da Allah ya kusata, to abin da ke biyo baya bashi da kyau. Kisa kan dan adam ya kusata Allah subhanahu wataala, ka ganin sun kusata Allah, duk magiyan da za su yi ba zai musu aiki ba. Shine walqas sabbahum bukratan azabun, hakika azaba ya musu sammako, ya musu asubanci da sassafe, mustaqirrun azaba matabbaciya wacce babu makawa sai ta faru. Fazuqu azabi wa nuzur, Allah ce walaqad yassarnal qur'ana lizikr, hakika mun sauƙaƙe wannan alqur'ani dan ambato, dan zikiri, dan karantawa. Fa hal min muddakir, ko akwai mai daukan wa'azi wanda zai aiki da wa'azin da qur'ani yazo da shi? Sai Allah ya ce
walaqad ja فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة أم يقولون نحن جميع
منتصر؟ وبنجي سبحانه وتعالى يتشه ولقد جاء آل فرعون النذر، حقيقة تبس والله يالن فرعون غرقئي يازو مسلم وأزي يازو مسلم. كونك أنا الله يتشه يالن فرعون كاكزي وكوم أزوى غمغان نموكي الأزوكينا فرعون da iyalan gidan shi da jama'an sa gaba daya, shine iyalan Fir'auna anan. Ba Annabi Musa zo ne kade wurin Fir'auna da matan shi da yaran shi ba, duk jama'an da Fir'auna ke mulka gaba daya shine ma'anar iyalan Fir'auna. Hakika iyalan Fir'auna wa'azi ya zo musu da gargadi. Allah ya aika musu Annabi Musa da Harun, sun yi wa'azi, sun yi gargadi akan Fir'auna ba Allah bane ba, a daina bauta mishi. Amma kash kazzabu bi ayatina, ke suka karyata ayoyinmu. Duk abinda Annabi Musa ya zo da shi suka karyata ba su yi imani ba. Allah ce kulliha, sun karyata ne gaba daya, babu wani abun da annabi Musa zo da shi guda ɗaya da suka yarda da shi komai suka ce ƙarya ne shine ma'anan kadzabu bi ayatina kulliha sun kareta ayoyinmu gaba ɗaya Allah ce fa akhadnahu sai muka kama su muka damke su akhza azizin kamu irin na mabuwayi muqtadir mai cikakken iko Allah shine mabuwayi gagar misali kuma shike da cikakken iko buwayar Allah ta sa idan ya tashi kama masu laifi ba wanda ya sai kare su buwayar Allah ta sa in ya tashi kare mutanen kirki ba wanda zai iya cutar da su buwayar Allah ta sa shike sarrafa al'amura yanda ya ga dama ba yanda kuka ga dama ba ba yanda kuke so ba shi yasa sai ka tsara komai ko za ku wani taro ko za ku yi buki Allah sai ya turo hadari ya wargaza taron gaba daya haka ne ko ba haka ba da ruwan sama illa iyaka sai da kai ta tsaki amma ba yanda ka iya an gama shirya komai sai Allah ya turo hadari ya wargaza taro ba haka bane ba inda a ce dan adam yana da wani dabara sai dakatar da wannan hadarin ko babu wani technology da aka yi wanda zai hana ruwan sama zuwa shi yasa ka duba ko a kasashen turai kaga an shirya wani babban wasa a ce ko premier league ko champions league sai Allah ya aiko da snow dusan kankara da ke zuba ya sha dakatar da wasanni a ingila da wasu kasashe ina fata an gane to inda akwai wani ci gaba wani technology da zai dakatar da zuban snow daga sama da an yi amma ba yanda aka iya ko kuma ya hana ma kowa fita kowa ya zauna a gida babu hanya tituna gaba daya rufe Allah ya ce yau ba na so kowa ya fita shine azizin mabuwayi kenan muqtadir wanda ke da cikakken iko Allah sai ya ce aku farukum khairum min ulaikum ko mutanen makka ko ku kafuran makka shin kafuran ku na yau su suka fi karfi akan kafuran da shi yasa duk wani kafuri a yau da za a yi komai sabon Allah shi ba zai kai kafuran baya ba haka ne ko ba haka ba tunda shi Fir'auna da ya kai inda ya kai ma yace zai hausa mana ya fada da Allah karewan kafirci kenan an gane ko yace zai hausa mai fada da Allah a yau Allah yace to kafuran yau sun fi kafuran jiya ne ba su fi ba to Allah subhanahu wataala anan yace akufarukum khairum min ulaikum shin kafuran ku na yau sun fi kafuran jiya karfi ko sun fi su alkhairi amlakum bara'atun fi zubur ko kuma a kuna da wata bara'a ne a cikin littattafai an ce kukan ba za a rubuta muku zunubi ba ba za a kama ku da laifi ba shine ma'anar amlakum bara'atun fi zubur sai Allah ya ce
am yaquluna nahnu jami'un sayuzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur bal as-sa'atu mawhidun was-sa'atu adaha wa amaru
Allah ce am bari ma dai yaquluna suna cewa ne nahnu jami'un ai mun muna da yawa bi ma'ana muna da yawa muna da ƙarfi muntasir dan haka mu masu cin nasara ne Allah subhanahu wataala yace kafare suna furta irin waɗannan kalamu bi ma'ana sun ci gaba ta hanyar tattalin arziki sun ci gaba ta hanyar ƙarfin soja su suke da nuclear sun ci gaba ta hanyar technology na zamani dan haka muntasirun ba wanda zai karya su su ne masu cin nasara akan duk wanda suka so su taka za su taka shi a yau kafuran da sun faɗi wannan magana kuma haka ya zama kafuran yau ma suke faɗa shi yasa idan shugaban ƙasar Amerika na magana suna ɗauka kalma da suke ce mata we to kaga wannan we din kalma ce ta izza ina fata an gane suna cewa we the people wannan turancin yan Amerika ne wato su sun fi karfin kowa kenan shine ma'anar magana suna ganin su kowa suka karya ya kalli duk wanda ya samu su hannuwa ido za su falla ya tsanshi to shine suna jin cewa yanzu ba sun kai matsayin da sun fi karfin kowa suna ga ko Allah ma ba zai iya karya su shi yasa su suke iko da United Nations, su suke iko da World Bank, su suke iko da IMF, su suke iko da NATO, su suke iko da komai. Ina fata an gane ko United Nations ai ƙarya ce kawai, duk abin da za ta yi tana yi ne in amshin shata ne kawai. Shi yasa kaga World Bank tunda aka kafa shi, in za a zaɓi shugaba sai wanda Amerika ta saka, a ce ƙasashe gaba ɗaya su taru su kawo ɗan takararsu, Amerika ta kawo nata, to shi ne ci shugaban bankin duniya. An gane ku? Haka in ka ɗauki ƙasashen NATO, ƙungiya ce ta ƙawance na ainihin sojoji, to kusan kashi 70 cikin 100 na budget na NATO Amerika ke bayarwa. In za a ba da biliyan 10, Amerika ke ba da biliyan 7 misali, duk sauran ƙasashe su taru su kawo biliyan 3. Haka United Nations duk waɗannan ƙungiyoyin da ke UN ko ka ce WHO ne ko UNESCO ko wacece, dukkan lissafinsu ga mai juya suna. To wannan abin sai suke cewa nahnu jami'un, mu fa muna da ƙarfi, muna da yawa, mun fi kowa, muntasirun, saboda haka ba wanda zai karya mu, mu ne masu cin nasara. Shi yasa za su ce duk abin da suka sa a gaba sun ci nasara, amma ko ba haka ba ne ba. Allah ya ce sayuhzamul jam'u, da sannu za mu tarwatsa wannan jam'in nasu, wannan ƙarfin nasu, wannan taron dankin nasu na NATO, za mu tarwatsa shi. Wai walluna dubur, kuma za su juya a guje da ƙafafunsu suna gudu saboda tsoro. To wannan ayar akwai hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Kitabul Jihad a cikin Sahihul Bukhari daga Abdullah bin Abbas, Allah ƙara masa yarda, yace a lokacin yakin Badar Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin ɗakin shi kamar kubba, kamar kace tanti. Annabi ya shiga cikin wannan ɗakin ya ɗaga hannu yana addu'a kafin a fara yakin Badar kenan. Annabi yana cewa ya Allah, yana yi wa Allah magiya, yace unshi duka, ina roƙonka ya Allah ka cika min alƙawarin da ka yi, ya Allah ka cika min alƙawarin da ka yi, ya Allah kar ka kunyata mu. Waɗannan sahabban da na fito da su daga Madina, in ka bari aka kashe su fa ba za a bauta maka bayan ƙasa ba, an rusa musulunci kenan gaba ɗaya. Ya dinga addu'a, ya dinga addu'a, yace Allahumma in shi'ta lam tu'bad ba'da limi abada, yalla in ka ga dama ka ba kafiran Makka nasara akan mu, to ba za a bauta maka a ban ƙasa ba. Kuma haka Annabi ya dinga addu'a, yana addu'a. Sai Abubakar as-Siddiq ya shigo, fa akhadha Abubakar, har mayafin Annabi ya faɗi yana addu'a, ya zurfafa cikin addu'a, hankalin shi ma gaba ɗaya bai san wake kusa da shi ba, saboda hankalin shi ya tashi ya koma ga Allah. Abubakar as-Siddiq ya shigo ya ɗauki wannan mayafin da ya faɗi ya saki yafa wa Annabi shi, wa qala yace hasbuka ya rasulullah, ya ma'aikin Allah addu'a nan ta isa haka, ta isa. Yace alhatta ala rabbi, ka zurfafa, ka zurfafa, ka zurfafa wajen roƙon ubangijinka. Yace Allah ya amsa, kai haƙuri haka. Abubakar as-Siddiq ya fito yace fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusibbu fi dar'i wa yaqul, sai ga Annabi ya fito yana ainihin kafa kwagirin shi a ƙasa. Kun san kwagiri da Hausa ko? Wasu ba su sani ba, sama Hausa an gombe. An gane ko? Ina da wannan abin da ake riƙewa za ka ban kamar sarakuna suna riƙe shi, kamar sandan da suke, amma shi ba wai sanda ne na dogarawa na tsufa ba, ko da sarkin Gombe kun ga ya matashi ne amma yana riƙe wannan sanda, kamar baba mai gaskiya Buhari a mulkin shi na farko na soja yana yawan riƙe wannan sanda, yanzu kuma sai ya zo da bulala. Sayuhzamul jam'u, Annabi yana cewa sayuhzamul jam'u wai walluna dubur, yana ta maimaita wannan aya, yana sayuhzamul jam'u, da sannu za a tarwatsa kafirai a yau da ƙarfin nasu da taron dangin nasu su Abu Jahal, wai walluna dubur, za su juya a guje da ƙafafunsu, suna masu ainihin ba da haƙuri. Kuma da aka fara yakin abin da ya faru kenan, sahabbai 313 a cikinsu ‘yan kaɗan ne masu makami, sai da su ba yaƙi suka fito ba, ba su fito da shirin yaƙi ba, shi kuma Abu Jahalin ya fito da sojoji 1000 daga Makka kuma kowa da makami da dawakai da raquma ba abin da basu shirya ba sun zo ne akan a yau kan su tarwatsa Madina gaba daya annabin nan ya ishe su waɗannan sahabbai 300 da wani abu wanda ko makamai ba su da shi sai sa annabi ya koma ya dinga addu'a da dinga addu'a Allah ce kwantar da hankalinka za a aiko muku da gudunmuwa ta mala'iku daga sama ta daya wani sahabi ya ce wallahi a filin Badar na biyo wani kafiri a guje kawai na ga wani akan doki ya zo kawai ya sare kanshi ya wuce annabi ya ce wannan na wani daga cikin mala'ikun sama ta hudu kenan ya ce mala'ika ne to sun zo filin Badar sun taimaki annabi shine sai huzamul jam'u wai walluna dubur kuma in muka duba his koda waqi'il amri reality na rayuwa a yau abin da ya faru kasan Afghanistan a tarihin ta kusan ba taɓa musu mulkin mallaka ba duk wanda ya karanta history ya san wannan abu kasan da aka shiga aka fita ita ce Afghanistan sojojin ingila sun shiga dan su mallaki Afghanistan sun fita a guje da kafafunsu akwai randa a rana ɗaya an kace sojojin ingila sama da 20,000 kwarai da gaske san 1979 Soviets tsohuwan tarayyar Soviet ta Russia suka zo suka sake shiga Afghanistan sai da suka shekaru 20 da wani abu haka suka fita da kafafunsu a guje dalili ma tarwatsewan tarayyar Soviet kenan yakin Afghanistan ana nan tuta za an wan America ta zo ta shiga da kawayenta gaba daya America da allies da NATO Ingila Faransa Germany Canada duk manyan kasashen duniya suka je suka jibge sojoji America kadai ta kai sojoji sama da 100,000 America kadai fa banda sauran kasashen duniya suka shiga Afghanistan akai shekaru 20 ana yaki America da kafafun su suka fita 2021 da kafafun su suka fita karshe turume ta zo a yi sulhu aka je Qatar aka yi sani na sulhu Trump ya fadi a zabe Joe Biden ya zo ya ce zai duba sulhun ya yadda da shi ko bai yadda da shi ba kafin ya Ankara taliban suna cikin birnin Kabul haka sojojin America da kafafun su suka dinga guduwa shine sayhu zamul jam'u wai walluna dubur ka'ida Allah ya sa babu yanda za a yi nasara akan musulmi sai in ya saki Allah shi yasa an ka duba kasan nan a yau a komai ana nasara akan mu tattalin arziki daukan ma'aikata rabon arzikin kasa komai muni a baya admission a makarantu an samu ma'aikatan da jahar a nan baraka daya an dauki sama da mutum 800 amma Kano ba dan mutum 10 ba wanda Kano ta ninka a nan bara wajen sau 10 da population na mutane kuma ta fi su yawan masu kwalin degree da masu masters da masu PhD ina fata an gane to kaga haka ake zama a Najeriya a komai muni a baya saboda me son zuciya da an saki Allah in ka duba su Sardauna su ta fawa balewa dukkan su ba mai digiri ba amma su zik suna da digiri a turai ma su kai karatu su awolo amma in sun ga su rusuna musu suke duk abin da suka ce kuma shi za a yi saboda me sun rike gaskiya sun rike Allah duk inda suke da alkebansu da rawani da carbi ko ina suka je ba sa shakka su musulmai ne kuma arewa ne a gabansu Allah jikan dan masanin Kano Yusuf mai tama yace a lokacin Sardauna tunda su suna tare da shi wani ya nemi alfarman a dauke shi aikin police ya tafi Lagos aka ce ba vacancy komai ya cika ya dawo Kaduna ya gaya Sardauna ya kira IG na police ya ce an ce ba vacancy ya ce eh to idan kai ka sauka sai mataimakin ka ya hau shi ma na bayan shi ya hau wannan ma za a samu vacancy ko ba za a samu ba ya ce ranka ya dade akwai vacancy kaga wanda suka damu da al'ummarsu kenan akwai direban jirgin sama da ya tashe Sardauna ya tura shi aka dauke shi da yaji aka ce ba shi da mas ba shi da English da aka ba za a dauke shi ba Sardauna ya ce to shi turancin nan kan shi jirgin turanci ake masa ya tashi idan turanci ake wa jirgi ya tashi dan madance nake tukar jirgi wanda ko ABC din ku bai iya ba balaraben Egypt ko Morocco ko Jordan zai koyi tukar jirgin sama ko turanci bai iya ba ya zama likita ka je yana maka tiyata turancin ma bai iya ba ina fata an gane da mutanen Korea da mutanen Germany da mutanen Faransa turanci suke ko kada yace wannan ilimi ne turanci kuma yare ne aje a koya masa tukar jirgin sama kawai kuma sai da ya zama ya shahara wajen kwarewa wajen tukar jirgin sama to abubuwan gaba ɗaya kan formalities ne ƙarya ne kawai kuma wani abu akan yanzu hatta first class da ake samu a jami'o'i fa sai kaga a Kudu an samu first class da yawa kuma wallahi tallahi ƙarya ne mu mun zauna a Kudu mun san ba gaskiya bane ba alfarma suke saboda me akwai ma'aikatan da za su ce ba za su dauke ka aiki ba sai kana da first class ko second class offer ko wane ne to sai su ba mutanen su wanda ya fadi ma tsallakar da shi duk digirin da kai komai abin da kace in ka je aikin sai an koya maka haka ne ko ba haka ba duk abin da ka karanta a jami'a ka karanta aikin jarida kai masters idan ka zo wanda yake da takardar secondary ya ji ma aikin sai ya mata rai ba haka bane ba to duk karatun shi kawai ƙarya ne a wurin aikin ake koyan aiki to shi yasa su da yake sun gane wannan sai su ci ba ƴaƴan su first class da second class offer ku je Abuja neman aiki a tarawkun su dabaran da suke mana kenan to in ba mun dawo cikin hankalin mu ba ko a ce an yi waye kaga su duk sun ci komai wallahi ba su amsa aiki aji wannan duk mun sani kudancin Najeriya abin da suke kenan mu kuma nan kokari kake ma kwarewan ka shine yara nan ka kayar ga nan malami a jami'a su takura yara ba mutunci ba rahama wallahi malaman jami'a mu kuji tsoron Allah kuna bada gudunmuwa wurin cutar da mu da ake a kasan nan kada ku bar yara su tsallake su wuce duk ƙarya ne abu in ka je aikin sai an koya maka wannan kwalin kawai wani sheda ne ba shine aikin ba duk abin da ka karanta in ka je wurin aikin sai an ma training sai an yi workshop Allah ya sa mu dace Allah ya ce sai hizabul jamu wai walluna dubur za a tarwatsa rundunan kafurai za su juya da baya Allah ya ce bali sa'atu mau'iduhum bal bari ma dai as-sa'atu mau'iduhum ai tashi kiyama ita ce alƙawarin su wanda Allah ya musu nan ne za su dandana kudar su duk abin da suka gani a duniya wannan wasa ne bali sa'atu mau'iduhum tashin kiyama ka ita ce mau'iduhum alƙawarin da Allah ya musu wai wallu was-sa'atu adaha tashin kiyama ita ta fi zama babban bala'i ba wani bala'i sama da tashin kiyama duk wani abu da kake gani na tashin hankali in an kwatanta shi da tashin kiyama wasan yara ne ba komai bane ba Allah ya ce wa amar tashin kiyama ita ta fi daci ga zama babban bala'i ga kuma amaru shine daci kun san mar shine daci da larabci shine a bahaushe yace mur akwai abu da ake shamur to daga amaru na laraba suka dauko abu mar sai bahaushe yace mur amma fakar a shamur ba yawa ba daidai yake da madaci da muke sha na maganin gargajiya ba was-sa'atu adaha tashin kiyama ita tafi zama adaha babban bala'i wa amaru kuma ita tafi daci sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda kamar yadda yazo a cikin hadisi wanda Ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin musnad din shi da sanadi har zuwa ga Ikrima yake cewa sayyidina Umar ya ce lamma nazala sayhu zamul jam'u wa yawalluna dubur a lokacin da aka saukar da wannan ayan kala Umar sai Umar ya ce ayu jam'in yuhzamu wannan wani taro ne za a tarwatsa ayu jam'in yughlab wani taro ne za a yi nasara akan su kala Umar Umar ya ce annabi bai bashi amsa ba ya ce falamma kana yawm badrin ranan yakin badar ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai naga manzon Allah yana cewa sai huzamul jam'u wai walluna dubur yace fa arabtu ta'wilaha daga nan sai na gane fasarar wannan aya ta duk wani taro na rashin gaskiya duk wani taro na zalunci idan kun rike gaskiya sai Allah ya tarwasa su duk wani taron azzalumai da za su hada kai ayi alliance ayi wane ne ayi kaza ayi kaza ayi in dai kuka rike Allah to Allah kuma sai ya tarwasa su kowanne irin taro ne ko da kai kadai ne wasu munafikai suka taru a kanka suna son ganin bayanka ko suna son ganin bayanki idan kika riki Allah da gaske wallahi sai Allah ya tarwata su wasu ma sai sun dawo suna baki hakuri ina fata an gane a baki labarin duk abin da ma baki sani ba ai hadisi wani a ciki Allah yake cewa lokaci yayi sara minti nawa sara minti ana mala Musa minti 50 daidai yanzu karfe nawa a ramai to innal muji 11 tai oke ne ke juma'a ne zamu tsaya anan inda ba juma'a bane ba da na so mu dan kara kadan a sai hakuri anan akwai hana ta hoda littafin sai muslim akwai ni hadisin da na so na karanta mana sai dai watakila ko gobe ko jiji insha Allah tunda gobe an ce matan malam daura za ta zo to galibi suna da afirkan tayi an gane ko ba lalle ne su zo akan lokaci ba kila zo akan lokaci kila mu bar musu filin gaba daya mu ga abin da hali zai yi abin da mu karanta ne dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya ubangiji duk waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu ya Allah duk waɗanda suke da damuwa kuma Allah ya yaye musu ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau ya Allah dan rahamanka ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Najeriya halin da muke cikin kunci Allah ka yaye mana ya Allah dukkan mu muna da damuwa Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki ya Allah muna roƙonka da wannan azumi da ke baki mu muna tawassuli da shi Allah ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki Allah ka biya mana bukatun mu alkhairi ya Allah ka yaye mana kuncin rayuwa ya Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazan wa na'udhu bika min al-'ajzi wal kasal wa min al-bukhli wal jubn wa na'udhu bika min dhala'i ad-din wa ghalabati ar-rijal Allahumma inna na'udhu bika min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal wa shamatati al-a'da Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala'i wa darak ash-shaqa'i wa su'i al-qada'i wa shamatati al-a'da اللهم لا تشمت بنا الاعداء اللهم لا تشمت بنا الاعداء اللهم لا تشمت بنا الاعداء اللهم انا نعوذ بك من غلبة الرجال وغلبة العدو وشماتة الاعداء اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم قض حوائجنا عاجله واجله اللهم قض حوائجنا عاجله واجله اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم